sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binta Suleimani ya race tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki yake farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na hantsi yau Alhamis 10 ga watan Fabrairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau ne rundunar 'yan sandan Najeriya ke kammala taronta na yini biyu a birnin Uyo na jihar Akwa Ibom, taron da ke sake duba yanayin taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Za kuma ku ji cewa shugaban kasar Swaziland ya kai ziyarar aiki a Gadas, inda zai gana da hukumomin jihar kan batutuwa da dama, musamman batun da ya shafi bakin haure da 'yan gudun hijira. Muna kuma dauke da shirin da kasa ba kasawa ba, wanda Sulemomin Barma ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan, bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wasu manyan kwamandojin Rasha sun isa Belarus a ranar Laraba don su sa ido kan dakarun Rasha 30,000 da suke atisaye da takwarorinsu na ƙasar ta Belarus, wanda hakan wani mataki ne da ake gani hukumomin Moscow sun dauka don nuna karfin sojinsu a kan iyakar Ukraine. Ita dai Rasha ta jibge bataliya biyu na makamai masu linzami da ake kira S-400 haɗe da jiragen yaƙi a ƙasar ta Belarus don shiga wannan atisaye na haɗin gwiwa. Babban kwamandan Rasha Valery Gerasimov da ke sa ido ya ce a yau Alhamis dakarun kasashen biyu za su fara wannan atisaye. Wannan dai shine mataki na baya-bayan da ke nuna barazana ga ƙasar ta Ukraine, wacce babban birninta na Kyiv ke da tazarar kilomita 210 daga kudanci. Kazalika Moscow ta tura jiragen ruwa na yaƙi zuwa Bahar al-Aswad tare da jibge dakaru sama da 100 a kan gabashin iyakarta da Ukraine. A nasu bangaren hukumomin Kyiv sun sanar da cewa za su fara nasu atisayen kwana 10, wanda shi ma za a fara a yau Alhamis, inda za a yi amfani da jirage mara matuka da makaman kakkaɓo makamai masu linzami da ƙawayen ƙasar ta Ukraine na yammacin duniya suka bata gudunmawa. Ita dai Rasha ta ce za ta gudanar da atisayen na haɗin gwiwa da Belarus ne don daƙile duk wata barazana da ka iya kunno kai. Wannan sabon al'amari na faruwa ne kwana guda bayan da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da shugaba Vladimir Putin na Rasha, inda ya ce akwai damar da za a yayyafa wa wannan rikicin ruwan sanyi.
The Minsk agreements are also the best protection of the territorial integrity of Ukraine.
Macron ya ce yarjejeniyoyin da aka kulla tsakanin kasashen biyu a Minsk, wato tsakanin Rasha da Ukraine, su ne za su iya ba iyakokin Ukraine ɗin kariya. A halin da ake ciki, Birtaniya ta ba dakarunta 1,000 umannin su zauna cikin shiri don gudanar da ayyukan jin kai ko da Rashin za ta mamaye Ukraine. Wannan umarni na zuwa ne gabanin ziyarar da Prime Minister Boris Johnson zai kaiwa shugabannin kungiyar tsaro ta NATO a Poland a yau Alhamis. Prime Minister Johnson zai je Brussels da Warsaw don jaddada bukatar ganin an bi ka'idojin da kungiyar ta NATO ta shimfiɗa, tare da tattauna kan yadda dakarun Birtaniya za su tallafa yayin da Rasha take tara dakarunta akan iyakarta da Ukraine. Wannan ziyara ta Johnson na daga cikin matakai na bin hanyoyin diplomasiya da shugabannin ƙasashe ke bi. A farkon makon nan shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kaiwa shugaba Putin ziyara. Sannan mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris na shirin yin wasu taruka da ƙawayen Amurka a taron tsaro na Munich da za a yi a mako mai zuwa. Haka zalika sakatarin harkokin waje da na tsaron Birtaniya za su kai ziyara Moscow don tattaunawa da takwarorinsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadarar gwamnatin Amurka ta White House ta fito karara ta nuna matsin lamba ga Iran kan ta hanzarta ta farfado da matsayin da aka cimma a shekarar 2015 kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya. Mai magana da yawun fadar ta White House Jen Psaki ta faɗa wa manema labarai cewa tattaunawar da Amurka take yi ya kai wani mataki, tana mai cewa jakadin Amurka na musamman kan mutum na Iran Rob Mali ya tafi birnin Vienna don tattaunawa ta bayan fage tare da wakilan Iran daga bangarorin biyu, wanda hakan yana karkashin yarjejeniyar da aka kulla. Kalaman na Saki sun jaddada waɗanda wasu manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka suka yi, inda suka faɗa wa manema labarai a ranar 31 ga watan Janairu cewa wasu 'yan makonni ne suka rage a farfado da wannan yarjejeniya. Wannan matsaya ta kunshi cewa Iran za ta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya ta yadda zai yi mata wuya ta samu damar kera bam, batun da hukumomin Tehran ɗin suka sha musantawa. a nata bangaren Amurka da wasu kasashen duniya za su sassauta takunkuman da suka kassara tattalin arzikin kasar ta Iran in har ta takaita shirin nata.
Da jimawa ba Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma yanzu bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Yau ne rundunar ƴan sandan Najeriya ke kammala taron ta da yini biyu a birnin Uyo na jihar Akwa Ibom, taron da ke sake duba yanayin taɓarɓarewar tsaro a ƙasar tare da ɗaukar matakan da za su shawo kan matsalolin. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Safato.
Taron da na birnin Uyo a jihar Akwa Ibom ya samu halartar manyan jami'an tsaro na ƴan sandan Najeriya, kama daga kwamishinonin ƴan sanda na jihohi da kuma shugabannin shiya-shiya da waɗanda suka samu wakilci a sassa daban-daban na Najeriya. Sun taru ne domin sake duba yanayin tsaro yadda yake gudana a sassa daban-daban na Najeriya, musamman yadda rashin tsaro ke ci gaba da yin barazana ga harkokin jama'a yadda suke a cikin fadin kasar nan. Matsalolin tsaron da aka tabbatar waɗanda suka hada da ƴan fashin daji da kuma masu satar mutane domin neman kuɗin fansa da kuma masu satar mutane domin yin tsafi-tsafi da su, musamman ma da ƴan kungiyar IPOP da ke kai hare-hare kan jami'an tsaro daban-daban, inda aka nuna ɗaruruwan rayuka na ƴan sanda sun halaka a yankin kudu maso gabashin kasar. Dangane da haka ne ya sa na tuntuɓi babban inspector general na ƴan sandan Najeriya IGP Usman Alkali Baba.
Taron na very senior police officers ne wanda yana daga commissioner of police AIG sai DIG sai IGP da kanya. Kuma wannan wani irin dabaru wanda ya kamata a sake duba issue din kalubalen anan zai shiga. Ana nan ana operation kala-kala da muke yi, musamman ma operation restore hope da muka yi ya taimaka mana, because operation restore hope mun yi ne akan bamu zama mu idan aka fito mu kare jama'a kuma kare kanmu.
Kan haka ne ma ya sa na tambayi ɗan Najeriya dangane da yadda suke kallon lamarin tsaro da kuma inda ya kamata jami'an tsaro su mai da hankali domin kawo ƙarshen matsalolin tsaro.
The annual meeting is quite okay, but
yace dangane da taron shekara-shekara na rundunar ƴan sandan Najeriya ta ƙasa da ya gudana a birnin Uyo, abu ne mai kyau matuƙa domin lalabo mafita game da harkokin tsaro. To amma dai mu ƴan Najeriya ba mu gamsu da abubuwan da ke gudana ba, musamman abubuwan da ke faruwa a yankin kudu maso gabashin Najeriya, yayin da ƴan kungiyar ta IPOP ke ci gaba da cin karansu ba babbaka a yankin na kudu maso gabashin Najeriya, kuma rayuka da dama sun salwanta. Ga ta annatin ƴan kungiyoyin asiri da masu fashin daji, ba na tunanin wannan taro na kwana biyu zai kawo mafita game da matsalolin tsaro, domin an yi shekara da shekaru ana hasarar dimbin rayuka. Masu sharhi akan al'amuran tsaro na ci gaba da tsokaci dangane da halin rashin tsaro a sassa daban-daban na Najeriya. Professor Tukur Muhammad Baba, ɗan iya mutum biyu, malami a sashen zamantakewa a Jami'ar Tarayya da ke birnin Kebbi, yace
har yanzu ba mu gani a karba. Kuma wannan abin gaskiyan abin shine lamarin tsaro a ƙasar nan da tabarbarewa yake a kullun kuma kowane sashi na ƙasan ka duba. Amma ba yau aka fara irin wannan maganganun ba. Ba shi ke so mu ji ba. Muna so mu ganta a kar. Don an shafa ɗan wannan akwai matsaloli da yawa. Matsalolin kuma gaskiya rashin kayan aiki. Su kansu jami'ai da suke da su ba su isa ba ko kaɗan da za su dakile wannan abin.
Matsalolin tsaro dai a tarayyar Najeriya shine wanda ya zamewa ƙasar ta Najeriya kadangaren bakin tulu, wanda kawo yanzu jami'an tsaron ƴan sanda da na soji da sojan ruwa da sojan sama da jami'an ƴan sanda na civil defense da jami'an custom da immigration da jami'an farin kaya na DSS ke ci gaba da zama babban kalubale gare su. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Madalla an gaishe ka Lamido Abubakar Sakkwato. Ga Mahmud da labaran duniya kashi na biyu.
Yau Alhamis ake sa majalisar dokokin ƙasar Libya za ta kada ƙuri'a kan zaben sabon firayim minista, sai dai Abdulhamid Dabeba da ke rike da mukamin a yanzu yayi fatali da shirin kada ƙuri'ar. Yana mai cewa bai kamata al'ummar ƙasar ta Libya ta sake kwashe wani lokaci ƙarƙashin gwamnatin rukun ƙuri'a ba. Dabeba ya ƙara da cewa babu yadda za a yi gwamnatin ta janye daga alƙawarin da ta yi har sai an cimma burin gudanar da zaɓe, idan dai har majalisar ta gudanar da zaben 'yan takara biyu ne kacal cikin bakwai da suka nuna sha'awar su ta tsayawa takara za su kasance akan kuri'ar. A watan Fabrairun bara aka nada da Biba a matsayin Prime Minister karkashin wani kwamitin sulhu da aka kafa a shekarar 2020 da mayar da kasar ta Libya kan turba ta tsarin demokradiyya. A karon farko Najeriya za ta fara karawa a gasar tseren dusar kankara a wasannin Olympics na hunturu da ke gudana a birnin Beijing na kasar China. Samuel Ekpefan zai wakilci Najeriya wacce ita ce kasar da tafi yawan al'umma a nahiyar Afirka, ko da yake yana da takardar dan kasa ta kasar Faransa. A ranar Litinin, Ekpefan ya shiga shafinsa na Instagram sanye da dan kwali mai launin tutar Najeriya, yana mai cewa ina da burin nuna kwazuna. Ekpefan wanda zakara ne a fagen tseren kafa a rukunin matasa wanda kuma ya girma a yankin Anmas na kasar Faransa, ya ce wakiltar Najeriya a tseren dusar kankaran zai taimaka masa wajen ƙara shakuwa da kasar mahaifinsa wato Najeriya.
Sai da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ya kai ziyara aiki a Gadas inda zai gana da hukumomin jihar kan batutuwa da dama musamman batun da ya shafi bakin haure da yan gudun hijira da jihar ke karba. Wakilin muryar Amurka Hamidan Galison ya aiko mana da ƙarin bayani.
Muhimman batutuwa ne aka tattauna a yayin ziyarar shugaban ƙasar Switzerland Iyaso Kase tsakaninsa da hukumomin jihar Agadez tare da ministan cikin gida na Niger. Na farko ya yi wa hukumomin jihar ƙarin bayani dangane da irin tallafin da suke bai wa jihar Agadez domin bunƙasa tattalin arzikinta wanda ta fuskanci koma baya tun bayan da aka hana fatocin bakin haure da ma ba wa hukumomin jihar tabbacin aiki tare domin fuskantar matsalolin da yan gudun hijira da bakin haure suka haifar wa jihar. Abinda shugaban kasar Switzerland ya so ka sai yake cewa
on a décidé de rendre à ce pays une visite pour deux
ans ke shawara zuwa Niger dan saboda dalilai masu yawa domin karfafa dankon zamuncin da ke tsakanin kasashen mu biyu. Jihar Agadez na da matukar muhimmanci wajen tabbatar da tsaro a kasashen yankin Sahel da ma nahiyar Turai kanta. Mun zo ne domin bayyana aniyar mu ta goya ma hukumomin jihar baya a matakin kasa da kuma shiya domin shawo kan matsalolin baki. Niger na amsin ke daga cikin manyan kasashen da suke gudanar da harkokinsu a duniya, musamman ganin yadda jihar Agadez ake amfani da ita wajen tafiye-tafiyen Afirka. Kuma za mu ci gaba da haɗa kai da Niger wajen shawo kan matsalolin bakin haure da ke kwarara ta kasar zuwa nahiyar Turai. Za mu tallafa wa jihar Agadez domin gina musu ababen more rayuwa tare da shugabanci mai inganci. Hana bakin ketarawa ta jihar Agadez ya jawo mashaharar koma bayan tattalin arziki, sai dai hukumomin su yaba da matakin da shugaban kasar Switzerland Iyaso Kase ya dauka da tallafa wa jihar domin bunƙasa tattalin arzikinta kamar yadda magajiman mandada wanda shi ne gwamnan jihar Agadez ya bayyana.
La region d'Agadez est confrontée à
un jihar Agadez na fuskantar matsaloli tun bayan da aka dauki dokar hana fitar da bakin haure. Matsalolin da suka hada da karuwar masu zaman kashe wando tare da hayoyi da kuma karuwar masu ta'ammuli miyagun kwayoyi wanda ya haifar da karuwar masu taɓar hankali da kuma kwararar ɗan ƙasashen Afirka musamman ma ƙasashe makwabta da suke shigowa ba ƙaƙƙautawa da kuma cututtukan da ba a san menene ba. Yanzu haka akwai ɗan ƙasashen Afirka aƙalla fiye da 1,000 da ƙasar Algeria ke shirin ta soke su zuwa Agadez nan ba da jimawa ba. Hana safarar bakin haure da hukumomin suka yi a yankin Agadez ya haifar da karuwar matasa masu zaman kashe wando. Bashar Amma shugaban ƴan caga na bakin haure ya bayyana yadda hana bakin ya yi tasiri a wajen su, yana mai cewa illar da lamari ya yi wa tattalin arzikin su ba karami ba ne. A baya ma dai gwamnatin ta yi musu alkawarin samar musu da jari, sai dai har yanzu shiru kamar an shuka dusa.
Tun 2017 gwamnatin Niger da kungiya ta Turai suka dauki alkawarin za su taimaka mu wanda suka yi wannan aiki, suka bari a yanzu mai in kaddi ba cikin kashi 100 bai wuce kashi 6 bane aka taimaka ma yau shekara 4 kenan. Za mu sa ido mu gani saboda alkawarin da suka dauka an cika ko ba an cika ba. Har yanzu in kaddi bi jihar Agadez ta mutu kwarai, matasan Agadez suna cikin matsala, ba su da abin yi. Tun 2017 gwamnatin Niger da kungiya ta Turai suka dauki alkawarin za su taimaka mu wanda suka yi wannan aiki, suka bari a yanzu mai in takaddi ba cikin kashi 100 da wuce kashi 6 bane aka taimaka ma yau shekara 4 kenan za mu sa ido mu gani saboda alƙawarin da suka doka an cika ko ba an cika ba har yanzu in ka dibi shi agar ta mutu kwarai matasan agar suna cikin matsala ba su da abin yi
a ƙarshen wannan ziyarar shugaban ƙasar Switzerland ya ziyarci ofishin hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ƴanci rani OEM daga bisani ya je fadar mai martaba sarkin Abzin ƙarshen rahoton kenan Hamid Muhammad muryar America daga Agadez Jamhuriyar Niger
a gaida Hamid Galison masu sauraro ka da amanta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com to kafin mu kai ga shirin mu na gaba ku shakata da wannan wakar gyara zama don ku saurare shirin na kasa ba kasawa ba
na kasa
na kasa
na kasa
ba kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulei Mumuni Barma Shirin na kasa a makon jiya ya isa jihar Niger Nigeria inda wakilin sashen Hausa Mustafa Nasir Batsari ya zanta da sarkin makafi Alhaji Rabi'u Abdullahi wanne ya yi bayani a game da yanayin rayuwar makafi a yau to a ci gaba da tuntubar masu bukata ta musamman a jihar Niger shirin na wannan mako ya samu bakuncin sarkin guragun mina Adamu Garba Igwe wanne ya fara da kokawa akan yadda ake mai da su saniyar ware wajen rabon mukaman siyasa duk da irin rawar da suke takawa a lokacin yakin neman zabe a cewar sa
a gaskiya mu ta fannin mu guragu gaskiya ba wani abu da ya shigo kamar yanda sarkin makafi ya ce su sun samu SA wancan tenuwan guda 10 wannan karan guda 3 mu ni dai ban san wani gurgu guda wanda aka ce an mayar mashi SA ba kuma muna da guragun mu da yawa wanda na sani suna cikin disabled leaders na APC asali ma guragu sun fi yawa a cikin wannan mukami na APC da ake bayarwa
na amma to guragun naku sun yi karatu ne koko
daga cikin guragun ma wanda suke yin wannan akwai masu degree akwai masu NCE diploma duk sun yi karatu shi wannan harka na SAI da yawa alfarma ce ta gwamnati ko mutum yayi karatu ko bai yi karatu ba tunda ba wani schedule of duty ba wani office da na sani ana bayarwa iyakaci ne alfarma ne daga gwamnati kuma mutanen mu da yawa suna nan jingim a APC duk ga suna a kungiya kamar Spinal Cord Injuries Association akwai physically challenged akwai polio affected persons so duka sun yi wannan dan kamar da na gaya ma da yawa guragun mu sun fi wakiltar jam'iyya tunda duk jam'iyyu na siyasa an ce a sa na kashashe
amma kun nema ba ku samu bane ku
an ta kokari duk kokarin da za a yi an yi kokari Allah bai sa an samu ba har zuwa yanzu an kara first tenwa an zo second tenwa da mutanen mu da yawa mutane na guragu da suke yin APC suna kawo wannan korafin ina rallashin su ina ba sa kuri ina cewa mu ci gaba da addu'a ko Allah zai sa
an shigo shekara ta 2022 kusan za a ce ita ne kakar siyasa wani mataki kuke dauka na ganin kun fada kada yan siyasa nan akan wannan matsalan
eh to gaskiya muna kira ga yan siyasa da cewa ita siyasa kada mutun ya tura mota ta gudu ta bashi da kura tunda wannan tura mun yi ta tunda dadewa sai a manta da mu kira ga yan siyasa shi nakasa da ake gani ba wai ciwo bane irin ciwo da ake gada a koda yaushe za ta iya samun ka koda zuwa hadari kaga ka zama gurgun idan kana kyamun mu sai Allah ya kiyaye kana iya zama ɗaya daga cikin mu ko ba komai aka ganka kai ma a ci ga gurgu to kaga shi yasa muke kira da kuma ba mutun yayi ba ko ya same shi yana iya samun iyalin shi wanda ba wai fata muke yi da haka ba mu wa Allah da yayi mu haka ba wai dan yana kin mu bane don haka muna kira gare su kada su kimu su yi tunani da yawa ma in muka yi karatun boko idan muka je karatun bokon nan ai a ajujuwa da muke shiga da masu lafiya muke shiga mu yi jarabawa har mu ci wasu mu fi wasu cin jarabawa to ta yaya ake tunanin cewa harka da za a yi shi a office ko rubutu ko menene ana ganin cewa na kasashe gurgu wai ba zai iya shi ba tunda ai ba block ake dauka ba ba kuma kankara bane ake dauka a zuba maganan zauna ne nan rubutaccen goge can yau da gobe ma ana yi tunda wasu suka dauki na kasa ba sa lura da cewa ai na kasawan kafa ka zama gurgu ko makahu ba wai kai kana matsayin mahaukaci bane ko kuma gurgu ba mahaukaci bane haka makurba haka kuturu da hankalin mu kaman yanda na kowa yake gurguntaka ne dai kawai muke dingisa ko mu rarrafa wannan shine abin da muke kira da su idan an zo su tuna duk kuma inda za a fada a tashi dukkanin jam'iyoyin nan na siyasa ka je ka binta cika Mallam Nasiru Batsari dukka zaka ga akwai na kasassu wanda suke suna daga cikin executive na wannan na jam'iyya saboda an ba da doka ne a constitution na kowane jam'iyya su sa na kashashe to ta yaya in an sa mu kuma ba za a duba mu a yi da mu ba su waɗanda suke yi koda waɗanda suke yin wannan jam'iyyar ne misali a ce wanda suke APC su na kasassun makafin ne guragun to su a musu mana su ma NPDP suna da nasu alheri dama na kasassun da ke bin su su musu mana amma sai a dauki guda daya biyu wanda zaka ga wannan
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin Adamu Garba Igwe sarkin guragun mu nan jihar Neja da wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
to yanzu kuma sai sharhin jaridin kasar Ghana
labari daga jaridar Daily Graphic da muke masharihin jaridin na yau wani mai gabatar da takardar gayyatar kotu ya zargi mamban majalisar dokokin Asenof da tursasa masa jaridar ta ce wani mai gabatar da takardar gayyatar kotu ya zargi mamban majalisar dokoki na jam'iyyar NDC a majalisar dokoki Mr. James Jacce Kwesin da tursasa masa mai gabatar da wannan koke Joshua Ibanin yana zargin cewar a ranar 1 ga watan Fabrairu ya yi kokarin mika wannan takardar gayyata daga kotun koli ga Mr. Kwesin a ofishinsa da ke a majalisar dokoki amma an fin ya bukaci mataimakinsa ya kore shi game da abin da mai koken ya ce ne ya ki aminci da wannan kora abin da ya sa mambar majalisar ya bukaci masu gadin sa su yi waje da shi ayayin hakan din ne sun katar sasa masa Jami'ar University of Education za ta mai da Professor Aboke Malayinsa wannan ne labarin da Ghanaian Times ta mai da hankali akai. Professor Mauku Aboke, ohun Vice Chancellor din University of Education Winneba, kamar yadda jaridar ta ce, za a mai da shi tsohon matsayin sa kamar yadda babban kotu ya bukata, inji majalisar mulkin jami'an. Nana Fore Ansa na daya chairman majalisar mulkin ana cewa umarnin kotun ya bukaci a mai da Professor Aboke da wasu ma'aikata biyar na jami'ar waɗanda aka ainihin kora matsayinsu, kuma za su bi wannan umarni sau da ƙafa kamar yadda gabaki ɗaya sun ka amince da yin haka a wurin taron majalisar a ranar Alhamis. Muna bi wa wannan umarni na kotu. Kotu ta ce a mayar da su matsayinsu, shikenan mu kuma za mu bi wannan umarni a mayar da su kamar yadda kotun ta bukata. Mai daraja bani da laifi, wannan shine labari da jaridar The Chronicle ta ruwaito, inda baban jami'in zartarwar karamar hukuma na secondary takura da Mr. Abdulmumin Isa ke fadan cewa yayi imani kan lokaci, kuma gaskiya ku ba da iko ba jama'a da ta bayyana. Jami'in na ta Abdulmumin ya fada wa karamin kotu da ke a takura da cewa ku kadan ba shi da laifi dangane da ainihin zargin da kasa ke masa na samun takaddama tsakaninsa da jami'in ɗan sanda a Takoradi. Sa'an nan an bashi beli zai sake bayyana a ranar 17 ga watan Maris na shekarar nan, wanda ake zargin ya gabata a gaban kotu ne a ranar Juma'a da ta gabata, inda aka caje shi da muzguna wa jami'in ɗan sanda da kuma gabatar da waɗansu lafuzza masu zafi da kuma damun zama lafiya na jama'a. Gabanin haka ranar Alhamis, hukumar 'yan sanda na jihar Yammaci ta gabatar da wani jawabi cewa Mr. Isa Mahmud, honorable wato MCE na secondary takura di Metropolis, an kama shi kuma yana a hannun 'yan sandan jihar Yammaci ranar 3 ga watan Fabrairu shekara 2022, ana zargin sa da karya dokokin tuki da farwa jami'in 'yan sanda da ke aiki da zage-zage da kuma tuhumarsa. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, Sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Shin madalla an gaishe ka Salamu Mumin Barma, ga Mahmud Lalo da labarai a takaice.
Wasu manyan kwamandojin Rasha sun isa Belarus a ranar Laraba don su sa ido kan dakarun Rasha 30,000 da suke ajiye da takwarorinsu na ƙasar ta Belarus, wanda hakan wani mataki ne da ake gani hukumomin Moscow sun ɗauka don nuna ƙarfin sojinsu a kan iyakar Ukraine. Ita dai Rasha ta jibge bataliya biyu na makamai masu linzami da ake kira S-400 haɗe da jiragen yaƙi a ƙasar ta Belarus don shiga wannan atisaye na haɗin gwiwa. Babban kwamandan Rasha Valery Gerasimov da ke sa ido ya ce a yau Alhamis dakarun ƙasashen biyu za su fara wannan atisaye. A halin da ake ciki, Birtaniya ta ba dakarunta 1,000 umarnin su zauna cikin shiri don gudanar da ayyukan jin kai ko da Rasha za ta mamaye Ukraine. Wannan umarni na zuwa ne gabanin ziyarar da Prime Minister Boris Johnson zai kaiwa shugabannin kungiyar tsaro ta NATO a Poland a yau Alhamis. Prime Minister Johnson zai je Brussels da Warsaw don jaddada buƙatar ganin an bi ƙa'idojin da kungiyar ta NATO ta shimfiɗa, tare da tattauna kan yadda dakarun Birtaniya za su tallafa yayin da Rasha take tara dakarunta a kan iyakarta da Ukraine. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta fito ƙarara ta nuna matsin lamba ga Iran kanta hanzarta ta farfaɗo da matsayin da aka cimma a shekarar 2015 kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya. Mai magana da yawun fada ta White House Jen Psaki ta faɗa manema labarai cewa tattaunawar da Amurka take yi ya kai wani mataki, tana mai cewa jakadin Amurka na musamman kan mutum na Iran Rob Mali ya tafi birnin Vienna don tattaunawa ta bayan fage tare da wakilan Iran daga bangarorin biyu. A karon farko, Najeriya za ta fara karawa a gasar tseren dusar kankara a wasannin Olympics na hunturu da ke gudana a birnin Beijing na ƙasar China. Samuel Ekpefan zai wakilci Najeriya, wacce ita ce ƙasar da tafi yawan al'umma a nahiyar Afirka, ko da yake yana da takardar ɗan ƙasa ta ƙasar Faransa. A ranar Litinin, Ekpefan ya shiga shafinsa na Instagram sanye da ɗan kwali mai launin tutar Najeriya, yana mai cewa ina da burin nuna ƙwazona. Ekpefan, wanda zakara ne a fagen tseren kafa a rukunin matasa, wanda kuma ya girma a yankin Annemasse na ƙasar Faransa, ya ce wakiltar Najeriya a tseren dusar kankaran zai taimaka masa wajen ƙara shakuwa da ƙasar mahaifinsa wato Najeriya.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar, dan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya tsaya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu wanda ya bada umarni, da injiniyan mu ne yau ne ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya da kuma gabatar, nake muku fatan alheri, ku huta lafiya, ma assalamu.